نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مداساك سادوا أولا مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غلم بوشي أجهر بوشي أولا يمتي نلهدي yau muna 11 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 4 miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke karatu cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Hajj, inda muke kan tafsirin aya ta 41. Kafin mu shiga tafsirin, kamar yadda muka saba, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku. Wani yana tambaya ne akan ingancin cewa duk wanda ya rasa sallar Juma'a na sati uku a jere ya kafirta. To, babu wani hadisi da ya faɗi haka, ba kuma wani malami da ya taɓa faɗar haka cewa dan ka bar Juma'a sau uku da gangan to mutum ya kafirta. Mutum ya ƙi zuwa sallar Juma'a ba tare da wani uzuri ba, babu shakka wannan yana daga cikin manyan laifuka, yana cikin kaba'ir, yana cikin manyan zunubai. Duk mutumin da yake da iko, ke cikin ƙoshin lafiyarsa, ba matafiyi ba, ba mara lafiya ba, ba wacce take mai mace ba, to wannan wajibi ne ya zo Juma'a. Idan bai zo ba, to ya yi laifi, ya yi babban zunubi. Abinda ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahihi Muslim ya hau minbari ya tsawatar, yake cewa lalle ku daina watsi da sallar Juma'a da gangan, ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya rufe zuciyarku, zukatanku ku waye gari daga cikin gafalallu. Annabi ya faɗi wannan. Haka nan, kamar da yake cikin sunan Abi Dawud wa ghairihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka thalatha juma'atin tahawunan tubi'a ala qalbihi, wanda duk zai bar sallarin Juma'a sau uku da gangan, to za a toshe masa zuciyarsa. Wannan ba ƙaramin narko ba ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba ƙaramar uquba bace ga mutumin da zai bar sallar Juma'a har sau uku da gangan, za a toshe zuciyarsa. Ma'anar toshe zuciyarsa, zai zanto alkhairi baya shiga, sannan kuma wani abu na sharri daga zuciyar ba zai fita ba. To, kaga hanyar taɓewa da lalacewa kenan. To, wannan shine abin da ya zo a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da gargaɗi da jan hankali da tsoratarwa game da barin Juma'a ga wanda yake da halin zuwa sallar Juma'a yake zuwa, amma ba wai maganar kafirci akai ba. Wannan yake tambayar cewa ya fara cewa inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani min ajlihi, yake cewa ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim. Wanzu sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan ɗayan ku ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah, to ya faɗi kwatankwacin abinda yake faɗa, sai dai a wajen hayya ala salah da hayya ala fala. To, tambayar sa anan shine, idan iqama ce kuma me zai ce? Babu abinda zai ce, saboda babu wata sunna sahihiya da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ita ma iqama zai maimaita ta. Akwai waɗanda suka yi ƙiyasin iqama da kiran sallah, suka ce da abu ɗaya ne. Don haka, wanda yake ya ji iqama shi ma zai faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa. koda suka faɗi wannan amma wannan qiyas ne ma al-Farid iqama sunanta iqama azan sunan shi azan ko al-azan ko an-nida idan aka hada su su biyu ne ake ce musu al-azanan ko al-azanain sun zo a yanayi na nasaba ko jarra wannan kuma hada su a ba su suna iri daya shine abinda malamai suke kira at-taghlib a rinjayar da sunan daya akan daya kamar yadda ake cewa al-walidani al-walidani ana nufin al-walid wal walidatu wasu ce al-walidani sai a rinjayar da bangaren namijin ko a ce al-abawani dan ya ma fitowa wajen al-abawani tunda ita ba uwa ana ce mata al-walida amma al-abawani akwai al-abu akwai al-ummu amma in aka hada su su biyu sai a ce al-abawani amma da zaka kira uwa ita kadai ba zaka ce mata ba al-abu sai dai ka ce mata al-ummu kowanne in ya taki sai ya dau sunansa kamar ce al-umarani al-umarani ana nufi umar radiyallahu ta'ala anhu da umar ibn abdul aziz ko al-umarani ana nufi abubakar da umar ko al-qamarani ana nufi ash-shams wal qamar saboda haka da aka ce baina kulli adhanain wasu suka dauka ita ma iqama sunanta adhan wanda kuma wannan babu taghlib ne in aka zo maganar iqama sunanta iqama adhan sunan shi adhan in an hada su ne sai daya rinjayi daya kamar yadda al-abu yake rinjayar al-ummu a ce al-abawani wannan shine abin da kawai aka yi a wurin amma kowanne hukuncin sa daban sai wani yake tambaya game da yanka dabba da inji wato a yanka ta da inji a musulunci ya tsara yadda ake so a yanka dabba a yi amfani da wani abu mai kaifi a sa tukalla al-qibla a yi bismillah in aka zo yankawa sannan kuma a yanke waɗannan jijiyoyi guda biyu waɗanda suke su ne suke ɗaukar jini al-wadajan a ga an tabbata an yanke su yadda zai zanto dabba ta yi saurin mutuwa ba ta sha wahala ba wannan shi ce sifar yanka da musulunci ya zo da shi to amma yankan da za a yi da zai saba ma wannan ko ya zanto ma karewa ne kamar ya za kasashen turai da yawa daga cikin wuraren da suke yanka wasu ma kawai abin nan lantarki ne ake sawa ya shoke din su su mutu ba wai yankawar ake ba shoke ake musu to kaga shi yasa da yawa daga cikin abin da yake zuwa na nama da kasashen turai ake cewa ba za a ci ba in dai ba wanda aka tabbatar da cewa musu an yanka irin na musulunci ba ba za a ce ai su kristoci bane kuma Allah ya halatta cin yankan kirista ba yankan da suke yi ba yanka ba da wanda yake na musulunci ko dai kaga an shaƙe dabba sa ta injin da zai shaƙe ta ya makare ta ta mutu ko ko da zai mata shoke ta mutu wannan duka irin wannan yankan baya wato baya sanya dabba ta zama halattacciya duk wanda aka yi wannan to ta zama al-munkhaniqa ta shiga cikin dabbar da aka shaƙe ta ta mutu aka lura da aka yi wa shoke da wutar lantarki ta mutu duk wannan ba za a ci ba saboda a ka'ida ana son shi kansa jinin ya zuba addamul masfuh fitarsa daga cikin jikin dabba yana ƙarawa naman dabbar lafiya ne yana fitar da wasu abubuwa na cututtuka da suke cikin dabbar amma aka bar jinin a jikinta ta hanyar makara ko ta hanyar shoke to wannan dabbar ba bisa kiwon lafiya ba bai kamata a ci ta ba ko da babu koyarwa ta musulunci ta addini bisa kiwon lafiya ba dabbar za a shaƙi kamar dabbar da ta mutu ne kamar dabbar da ta mutu ne ta yi bushe a ɗauka kuma a fiɗe a ci saboda ba za a samu kyakkyawan kiwon lafiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi sune wadanda idan muka ba su kafuwa a bayan kasa aqamu ssalata za su tsayar da sallah wa atu zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'rufi za kuma su yi umarni da kikkiawan abu wa nahaw anil munkari za kuma su hana mummuna walillahi aqibatul umur karshen al'amari da Allah ne wannan aya mun fara fassarar ta aya ta ajiya da muka yi bayanin Allah subhanahu wataala anan yana bayyana cewa waɗannan mutane waɗanda yanzu ake ganin su raunana lokacin da muka ba su kafuwa a bayan ƙasa kamar anan ubangiji subhanahu wataala yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa albishir ne cewa nan gaba za su samu kafuwa a bayan ƙasa zai zanto suna da cikakken iko na su gudanar da al'amuran su yi addinin su yadda suke so shine allazina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakat za su tsayar da sallah kuma za su bayar da zakka ma'ana za su rike addinin Allah subhanahu wataala za su gudanar da addinin Allah kamar yanda ya shar'anta wanda wannan ne zai ci gaba da wato rike musu wannan matsayi da suka samu na kafuwa a bayan kasa wa amaru bil ma'rufi za su yi umarni da kikkiawan abu wanda wannan shi yake ƙara inganta zamantakewa umarni da kikkiawan abu da hada mummuna sallah da zakka wannan wani abu ne da mutum zai yi a karan kansa wani abu ne da ya shafi wato gyaruwar shi mutum shi karan kansa tsayar da sallah da haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangijinsa ya bada zakka wanda haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma sauran al'umma da yake rayuwa tare da su zanto ya bayar da haƙƙoƙin da suke cikin dukiyarsa ya taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako to duk wannan wani abu ne wanda idan yayi gyaruwa ce a karan kansa to amma akwai buƙatar kuma ya zanto mai kokari wajen ya ga ya gyara wasu ma bayan shi ya gyaru to wannan shine bangaren wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar suka yi umarni da kikkiawan abu suka kuma hana mummuna umarni da kikkiawan abu da hana mummuna wannan ita ce mafi keɓantuwar sifa da wannan al'umma ta siffantu da ita babu wata al'umma da ta siffantu da sifar umarni da kikkiawan abu da hana mummuna kamar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce kun tabbata khayra ummatin fiyayyar al'umma ukhrijat lin-nas da aka taba fitar da ita ga mutane ko aka fitar da ita domin mutane sifar farko da annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wataala ya fada ta wannan na wannan al'umma sai ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kikkiawan abu kuna kuma hada mummuna don haka wannan ita ce sifar da wannan al'umma ta yi fice da ita kamar yanda a tafsirin baya muka ce duk cikin al'ummomin da aka suka gabata ba wata al'umma da ta samu daukaka ta samu daraja kamar al'ummar annabi Musa alaihi salam ita ce al'ummar da take biye da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yawa da kuma samun tagomashin annabawan Allah to amma duk da haka sun kasance wannan umarni ko kuma wannan ɗabi'a ta umarni da kikkiawan abu da hana mummuna sun yi wasa da ita sun yi watsi da ita sun yi mata rukun sakainar kashi don haka ubangiji subhanahu wataala ya la'ance su hakanan annabawansu ma suka la'ance su saboda ba su zanto masu yi wa juna umarni da kikkiawan abu ba da hana mummuna Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bisa ma kanu yaf'aluhu Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru Allah anci waɗanda suka kafirta Allah anci waɗanda suka kafirta min bani Isra'il daga cikin bani Isra'ila ala lisani daud a bisa harshen annabin su daud alaihi salam wa isa ibn maryam da harshen annabin su isa dan maryam alaihi salam Allah sai ya faɗi dalilin da yasa suka kafirta aka la'ance su ce zalika bima asaw wannan kuma ya faru gare su saboda saban da suka yi da kangarewa da suka yi wa kanu ya'tadun kuma suka zanto masu ketare iyakar Allah Allah ya faɗi menene suka rika yi na saban sa da ketare iyakar sa shi kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna wani mummunan aikin da suka aikata dayan su ba zai gargadi dan uwansa ba akan wani mummunan aikin da ya gaina aikatawa dayan su ba zai wa dan uwansa nasiha ba idan ya ga yana yin ba daidai ba dayan su ba zai hada ya ci gaba da mu'amala da mutumin da ya san yana tafka barna ba zai wuce shi yana tafka barna amma a juma su zo su tafa su yi dariya su ci abinci tare to wannan tsara da suka ɗauka ta rashin yi wa junansu nasiha da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi ya jawo taɓarɓarewar rayuwarsu ta lalace kyawawan ɗabi'u a cikinsu suka lalace kwaɗayi da haɗama da rashin gaskiya da cin amana suka yi yawa a cikinsu saboda me saboda sun bar wannan sha'ira wannan ibada ta umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi yasa za mu ga wannan al'umma Allah subhanahu wataala ya yi mata yabo yabon farko cewa suna hana junansu mummunan abu suna kuma umartar junansu da kyakkyawan abu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi matakai uku waɗanda dole ne mutum ya zanto yana kan ɗaya daga cikin matakan nan guda uku wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kai ya zanto baya ɗaya daga cikin waɗannan matakai guda uku kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim da sunan abi daud da jami'i tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da musnad imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi وذلك اضعف الايمان النبي صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya ga wani abu mara kyau daga cikin ku to ya canza shi da hannunsa idan ba zai iya ba to ya canza shi da harshensa idan ba zai iya ba to ya canza shi wato da zuciyarsa wannan kuma wato wannan mataki na karshe shine mafi raunin imani to kaga anan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana waɗannan matakai guda uku waɗanda su ne matakai da kowane musulmi dole ya zanto yana tattare da ɗaya daga cikinsu idan wanda yake da iko ne da zai iya canza wani mummunan abu da kyakkyawa da hannunsa to sai ya amfani da ƙarfin da Allah ya ba shi ƙarfin ikonsa ya canza wannan abu kamar shugaba ko mai gida a gidansa ko ban gida a cikin yaransa yana da yadda zai iya canza sai ya canza idan ba zai iya yi da hannunsa ba amma kuma yana da bakin da zai yi magana a saurare shi to sai ya magana ya faɗi abin da ke daidai ya hana abin da ba daidai ba idan wannan ma ya zanto mataki ne da ba zai iya shi ba to ya nuna kin abin wato ya ji kin abin a ransa kin abin a ransa shi zai sa ya kaurace wa abin abinda duk ba ka so to ba za a ganka cikin abin ba ba za a ganka tare da masu yi ba saboda ba ka so za ka guje wa abin gwargwadon ikonka to wannan su ne matakai da dole ne a same su cikin al'umma a hana abu mummuna ta hanyar amfani da ƙarfi ga waɗanda suke da ƙarfin ga waɗanda suke da ikon su yi amfani da ƙarfi kamar masu mulki waɗanda suke riƙe da madafan mulki a hannunsu ko kuma su yi amfani ta hanyar wa'azi da karantarwa da jan hankali da nasiha da faɗakarwa ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su bakin da za su yi magana kuma ana sauraron su idan kuma mutum ba zai iya zama ɗaya daga cikin waɗannan biyu ba ya ga ana wani abu mai mara kyau to yi ƙoƙari ya ki abin a ransa kuma kada a ga alamar yarda da wannan abun a tare da shi. Rashin samun wannan abu a cikin al'umma shi yake rushe ta, kuma shi yake hana mata samun kafuwa a bayan ƙasa. In kuma da ta samu kafuwa, ta samu wani cikakken iko da wata cikakkiyar dama, to damar tana iya kubucewa. Suna iya rasa wannan daman in ya zanto a cikinsu. Babu masu umarni da kyakkyawan abu, babu masu hana mummuna. Hadisi ya tabbata a cikin Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalle tabbas annabi ya rantsuwa ya ce na rantsi da wanda raina yake a hannunsa shine Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, lalle wallahi ko dai ku yi umarni kyakkyawan abu, wala tanhawunna 'alal munkar ku hana mummunan abu, aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu, ko kuma yana dab da Allah subhanahu wataala ya aiko muku da wata ukuba daga wajensa. Thumma tad'unahu fala yastajabu lakum, sannan ku zo ku yi ta'addu'a ki ansa addu'ar ku. Saboda haka rashin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna a cikin al'umma yana sanya al'umman nan ta yi ta'addu'a akan wasu matsaloli da za su shakanta, kuma addu'ar ta karbuwa. Saboda haka samuwar masu umarni da kyakkyawan abu, masu hana mummuna a cikin al'umma shi yake sawa wannan al'umma ta ci gaba da dorewa. Abubuwan da take rayuwa a cikinsu na tamkini, na samun isasshiyar damar rayuwa, wannan abu ya ci gaba da dorewa. Amma idan har ta yi rukun wasarere da wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, babu shakka wannan al'umma za ta gamu da fushin Allah ne gaba ɗaya. Fushin Allah da idan ya zo ba zai tantance ba tsakanin waɗanda suke masu mummunan aiki da waɗanda ba sa yi. Idan wannan uquba ta zo, za ta shafi kowa da kowa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, Allah ce ku guji fitnar da idan ta zo ba za ta samu waɗanda suka yi zalincin su kadai ba. Ma'ana idan ta zo za ta faɗi kowa, za ta haɗa kowa da kowa. To kuma ba komai zai jawo wannan ba, illa idan ya kasance ana yin ba daidai ba, kuma duk a ja baki a yi shiru a yi gum, babu mai buɗe baki ya ce abin da ake yi ba daidai ba a bari, kuma abin da aka bari na daidai a zo a yi. In ya zanto babu mai magana, wataƙila ma ana ɗaurewa waɗanda suke yin ba daidai ba gindi, suna samun ƙarfin ci gaba da abin da suke yi. Babu shakka wannan wata alama ce da take nuna cewa azabar Allah idan ta zo za ta haɗa kowa da kowa. Shi yasa ya tabbata a cikin Sunan Ibn Majah, hadisin Qais ibn Abi Hazim yake cewa sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya tashi cikin jama'a yana huduba, yake cewa ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya ya ayyuhal ladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha hadaytum wa inna sami'na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شك أن يعمهم الله بإقابه. سيدنا أبو بكر يطلع أكم من بري ينا يو متاني نسيها دوازي يكي تشايكو متاني هنا كرن تونا آية آية نند تكي تشكي سورة المائدة أما كنا أجي تبا أبرب تبا با أمهل تبا ألا ينا تشايكو لأن سكي إيماني كجد كمه عليكم أنفسكم كجدكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وان يبتي بزي يتوتر لكوبا إذا وكوف شريا وسو سيسكي لوكا آير سنة ساتبا أما هل انتبا سكي فهنتر آير تنا نفن قوة يجي جدا كانسا كان وانيا يأي أمرني لككاوا أبو كان يهانا ممونا واتو إذن يقوانينا أبو تي وانا لا يوسطي kada a shiga masa private life dinsa. Rayuwarsa ce, personal life ce, bai kamata a ce an shiga rayuwarsa ta shi karan kansa ba. don haka sai a sa masa ido ya ci gaba da abin da yake ce to ina ruwanka ku ba ka ganin wato zarau sai kun ja ku ba ku ganin kaza sai kun sa ido yan kaza yan kaza to in yanzu to al'umma ta koma irin haka ba za a ga waɗanda suke yi ba daidai ba a tsawata musu ba za a ga wanda yake yi ba daidai ba a hana shi to shine wasu sai suke hujja da wannan ayar cewa Allah ya ce alaikum anfusakum kowa ya ji da kansa ce ta kai ma ka je ka ji da kanka ba ruwanka da abin da mutane suke yi aljanna da wuta ai ba a hannunka take ba haka zaka ga ana irin wannan maganganu a yanzu aljanna da wuta ai ba a hannunka take ba in ka isa ka hana mu aljanna in ka isa ka sa mu wuta to shine sayyidina abubakar yake cewa to wasu suna karanta ayar nan suna daukar ta su sa ta ba a gurbinta ba yace mu mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innan nasa lalle mutane idza ra'aw al munkara la yughayyirunahu in suka ga mummunan abu suka ki canza shi wato suka ki kokarin a sa a gyara wannan abu aw shakallahu an ya'ummuhum bi iqabihi to suna dab da Allah ya game su da ukubarsa wato dab suke da Allah subhanahu wataala ya kawo ukubar da za ta shafi kowa da kowa ba za ta ware masu laifi kadai ba saboda umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shine alamar rayuwar al'umma cewa al'ummar nan a raye take duk al'ummar da aka rasa masu cewa ayi daidai aka rasa masu hana mummunan aiki to wannan al'umma ce matacciya matacciyar al'umma ce ba mai rai ba Abubakar Ash-Shafi'i a cikin littafin sa Al-Ghailaniyat da Al-Baihaqi a cikin littafin Shu'abul Iman sun fitar da ruwaya daga Abi Tufail shi kuma yake cewa an fada wa Huzaifa ibn al-Yaman ma bayyitul ahya an tabbaye shi ma bayyitul ahya wane ne matacce a cikin rayayyu wato mataccen rayayyu mai rai ne matacce wane ne shi sai yace allazi la yunkiru al-munkara bi yadihi wala bi lisanihi wala bi qalbi shine wanda zai ga abinda ake yi ba daidai ba ba zai yi hubbasa ya canza abin ba da hannunsa ba zai yi hubbasa ya canza shi da bakinsa ba ba zai yi hubbasa ya canza shi da zuciyarsa ba ce to wannan matacce ne ko da ko yana tafiya da ransa akan abdoran kasa to kaga wannan aya da ubangiji subhanahu wataala yake cewa yake sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda a farkon al'amari ana nuna musu wulakanci ana kaskantar da su ana yakar su ana cutar da su Allah subhanahu wataala yake nuna musu cewa su tashi su kare kansu kuma ubangiji subhanahu wataala zai ba su tamkini a bayan kasa wato zai kafa su ya ba su cikakken iko a bayan kasa wannan alkawari da ubangiji subhanahu wataala yayi ya tabbata yaushe ya tabbata ya tabbata a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka nan ya tabbata a rayuwar al-khulafa'ir rashidin halifofin sa guda hudu shiryayyu lokacin sayyidina abubakar da lokacin sayyidina umar da lokacin sayyidina usman da lokacin sayyidina ali duka waɗannan lokutan Allah subhanahu wataala ya ba ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama cikakkiyar dama cikakken iko ya zanto suna bautar Allah ba tare da wani ya sa musu tsangwama ba ba tare da wani yana cutar da su ba sun samu kafuwa a bayan kasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi alkawari wannan yana nuna ingancin shugabancin waɗannan bayan Allah yana nuna cewa khilafar abubakar gaskiya ce haka nan shugabancin sayyidina Umar gaskiya ne babu zalunci a cikin sa yana nuna gaskiyar da adalcin shugabancin sayyidina Uthman sannan kuma da sayyidina Ali domin ubangiji subhanahu wataala ya cika musu alkawarin sa da a ce basu kasance na kwarai ba to da wannan alkawarin ba zai tabbata akan su ba to kasancewar abin ya tabbata musulunci yayi ta fadada yayi ta ƙara shiga kasashe daban-daban yayi ta ƙara yado a wurare daban-daban a zamanin su alama ce da take nuna gaskiyar su khalifofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gaji kujerarsa ta kira zuwa ga gaskiya da tabbatar da addinin Allah. Wannan magana Abu Bakar Al-Ara ibn Al-Arabi Al-Maliki a cikin tafsirinsa yayi ishara zuwa ga wannan. Ce Allah subhanahu wataala ya cika masa alkawarin su kuma wannan yana nuna sihhati imamatul khulafa al-arba'a. To wannan aya kuma bata takaita akan su su kadai ba, ta kunshi duka sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kuma ayar ta kunshi dukkan wani wanda zai wato zai taimakawa addinin Allah a bisa fuskar da ta dace. To idan har aka tsaya akan wannan, to Allah subhanahu wataala zai bada wannan tamkini, wato zai bada wannan wato nasara. Sannan ayar tana shi nuni zuwa ga ayuwa Allah subhanahu wataala godiya, ayuwa Allah godiya akan abin da ya bayar. Ta yaya za a yi godiya akan abin da ya bayar? Shine ayi abin da ya umarni da shi, a tsayar da shikashikan musulunci. Tsayar da shikashikan musulunci shine alamar cewa wannan nasara za ta dore, alamar cewa nasarar da aka samu za ta dore. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Za su tsaya akan bin wato za su kiyaye waɗannan usulul islam, shikashikan musulunci, wanda da wannan ne wato zamanto wasu al'umma daya sun tsaya madaurin ki dai sai ci gaba da tabbata. Rashin tsayawa da waɗannan abubuwan kuma shi zai kawo tabarbarewa da al'amuran su. Matukar suka yi wasa da sallah, suka yi wasa da zakka, suka yi wasa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, to babu shakka za su rasa wannan matsayi da suka samu. Tsayar da sallah wannan shi yake nuna tsayar da addini. Tsayar da sallah shine alamar tsayar da addini. As-salatu imanuddin man aqamaha faqad aqama ad-din. Annabi yace sallah ita ce ginshikin addini, wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addini. Kuma tsayar da sallah din nan shi zai ci gaba da samar da tasirin addini a cikin zukata. Idan ana tsayar da sallah, to babu shakka in ana tsayar da sallah yadda aka umarni a tsayar da ita, to munanan ayyuka za su ragu, zukata za su barkaka. Allah subhanahu wataala ce inna salata tanha anil fashai wal munkar. Lalle sallah tana hana alfasha, tana hana mummunan abu. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara sifanta su da wannan cewa aqamus salah, saboda tsayar da sallah shine tsayar da addini. Man aqamaha aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa liman siwaha adhi'a. Wanda duk zai tsayar da sallah to ya tsayar da addininsa, wanda zai wasa da sallah kuma za ka samu sauran abubuwan addinin ba zai rike su ba. Sannan kuma ba da zakka, wannan shi zai sa su zanto al'umma waɗanda suke masu haɗin kai, masu san junansu, domin ita zakka ita ce take kulle al'umma ta zama al'umma ɗaya, take samar da ƙaunar juna a cikin zukata. Yayin da masu akwai suke taimaka ma waɗanda ba su da shi, to babu shakka za a samar da wata soyayya a tsakanin waɗannan mutane. Ja'at fa wahadat zakatu sabilaha hatta iltaqa al-kurama'u wal-bukhala'u. Law anna insanan takhayyara millatan makhtara illa dinaka al-fuqara'u. Kamar yadda Ahmad Shauki yake faɗa, addinin musulunci ya zo, fa wahadat zakatu sabilaha. Saboda haka zakka ta zanto ta haɗa kan mutane, ta zanto da masu maruwata, da waɗanda ba su da ruwa, sai suka zama kutar kowa zai ba da zakka. Kaga hatta mai ruwa dai in dai zai ba da zakka dole zai fitar da muke sa ne ya bayar. Har yake cewa da za a ba wa talakawa zaɓi. Allah ce ga addinai daban-daban, ɗaya, biyu, uku, huɗu, musulunci, to ku zaɓa. To talakawa ba addinin za su zaɓa sai musulunci, saboda shi yake cike da karɓo musu haƙƙinsu daga waɗanda suke da shi. Don haka Allah ce wa atau zakat, suka ba da zakka. Shi kuma al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, wannan shi ne zartar da dokoki na addinin musulunci a tsakankanin al'umma, a ga cewa wanda yake daidai an ƙarfafe shi akan abin da yake na daidai, wanda kuma yake ba daidai ba an kama hannun shi an hana shi Allah ce walillahi aqibatul umur karshen al'amura duk suna komawa ne ga Allah komai da komai karshen sa zuwa ga Allah subhanahu wataala yake ala ila llahi tasirul umur Allah ce zuwa ga Allah ne abubuwa suke komawa wa ila llahi turja'ul umur al'amura duka ana bayar da su ne zuwa ga Allah al'amuran addini da al'amuran rayuwa al'amuran duniya da na lahira duka suna komawa ne ga Allah sannan ubangiji subhanahu wataala kuma ya kowa hisabi akan aikin sa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum lalle zuwa gare mu ne makomar su take sannan kuma akan mu hisabin su yake to wannan aya wanda muka ji fassararta tana nuna mana Allah subhanahu wataala yana bayyana halin waɗanda Allah zai ba su kafuwa a bayan ƙasa na tsayawa su ga cewa sun kiyaye addinin Allah sun kiyaye umarnin Allah domin bautar Allah tana kasancewa gargadon yadda kuka samu kafuwa a bayan ƙasa gargadon yadda al'ummar musulmi ta samu kafuwa muka ce kafuwa muna nufin tamkin at-tamkin yana nufin a baku cikakken iko da cikakkiyar dama wannan shine abin da ake cewa at-tamkin samun wannan gargadon yadda kuka samu at-tamkin kafuwa a bayan ƙasa gargadon yadda za ku bautawa ubangiji subhanahu wataala domin in ka kulli abubuwan da suke na bautar Allah akwai bautar da take da alaka akwai bautar Allah da take da alaka da daidaikun mutane akwai bautar Allah da take da alaka da jama'a akwai kuma bautar Allah da take da alaka da ƙasa da daula da shugabanci akwai bautar Allah da kai kadai ko ina kake zaka iya yin ta ko da shugaba ko ba shugaba zaka iya sallah zaka iya tashi da azumi wannan baya buƙatar sai an kafa sai kana karkashin wata daula ta musulmi duk inda kake zaka iya sallah zaka iya azumi amma sallah cikin janni ba za ta yi ba sai akwai jama'a din sai akwai jama'a da za ku iya taruwa ku yi sallah an ba ku wannan damar ku gina masallaci ku yi sallolin khamsu salawat jam'i ku yi sallar juma'a cikin jama'a ku yi sallar idi cikin jama'a da kuma sauran salloli da ake yin su a cikin jam'i wannan ibada ce da take da alaka da jama'a ba ibada ce da mutum ɗaya zai iya yin ta ba to akwai kuma ibadar da tana da alaka ne da daula da kafuwar ƙasa da kafuwar ƙasa idan ba ku da daula ba ku da ƙasa to ibadar ba ta yiwu ba kamar ibadar ta shafi hudud ta shafi tsayar da haddi ga mazinaci tsayar da haddi ga wanda yayi sata misali a yanke masa hannu da sauran dokoki na musulunci shar'o'i na musulunci da aka kafa wanda idan babu daula ba za su yi ba sai a ƙarƙashin daula sai a ƙarƙashin wata ƙasa mai cikakken mulki sannan za a iya yin wannan abubuwa to kaga kowace ibada tana tafiya gwargwadon tamkini kafuwa da aka samu ta kafuwa ta ɗaiɗaikun mutane ko ta jama'a ko kuma ta ƙasa gaba ɗaya duk sanda wannan kafuwar ta yi rauni to ibadar ma za ta riƙa raguwa akwai inda ba ku da damar ku haɗu ku yi jam'i saboda tsoro kowa zai sallasa shi kaɗai akwai kuma inda za ku iya fitowa ku yi jam'i kaga a nan ibadar ta ƙaru a kan inda ba za ku iya yi ba akwai inda ba dama a kama mai ɓarawo a je a yanke masa hannu babu wata kotun da take maka wannan shari'a to kaga a nan ibadar ta ja baya ba za a iya tabbatar da wannan shari'ar ba saboda ba ka da tamkini a irin nan da za ka iya yin wannan to gwargwadon yadda ka san tamkininka wato kafuwar da Allah ya baka gwargwadon yadda za ka tafiyar da sha'anin ibadarka a nan ne ake samun garaje da wasu suke kasa gane irin tamkinin da suke da su kafuwar da suke da su saboda haka su yi garajen da za su zo addinin masu ɓarar da shi gaba ɗaya yayin da zai yi hankoran cimma wani abin da kafuwarsa bata kai ga wannan ba karshe sai ya zo ya rasa abin da yake da shi wani malamin mu Sheikh Abdul Aziz Al-Qari alayhi rahmatullah yana ɗaya daga cikin wasu limamai na masallacin Madina yayi limanci a masallacin Madina yake faɗa a cikin wani littafin sa cewa ya je kasar Philippines ya kai ziyara kusan kasar Philippines kasa ce ta kristoci akwai amma akwai musulmi amma kuma kasa ce wacce ba ta musulmi ba kasa ce ta kristoci kasa ce ta wanda ba addinin musulunci suke bautar Allah da shi ba sai ya je ya samu a kasar shi shugaban kasar a Manila ita ce babban birnin kasar ya ba su fili makeki ya ce gashi nan su yi masallaci ya ɗauki kuɗi mai yawa ya ba su musulmin da suke garin ya ba su ya ce gashi nan ku gina masallaci ya ce ya kula manya-manyan masu addinai duk sun zo sun gina a guraren bauta ku ba ku da shi ya ba su fili a guri wanda yake strategic ba kowa ne zai iya sa kuɗi ya sayi filin ba a cikin babban birnin kasar sannan kuma ya ɗauki kuɗi daga lalitar gwamnati ya ba su ya ce ku je ku gina masallaci kuma to shi ne ya kai musu ziyara sai aka ce akwai wasu suna nan za su kawo matsala a kasar musulmi sai ce a haɗa shi da su sai aka haɗa shi da wasu samari aka ce ga su nan suna ta kulle-kulle suna ta bitin wai za su yi jihadi saboda an yi sun dage cewa su jihadi za su shi ne zauna yana musu wa'azi ya ce ku gode wa Allah ƙasar da take ta arna amma suka aka samu shugaban da ya yi muku adalci ya zo cikin ƙasar cikin capital ya ba ku fili tafkeki ya ba ku kuɗi ya ce ku yi kuma gurin bautarku ba cewa ku yi asibitin ba bari a ce wani abu ne wanda kawai ya duba humanity ne kawai ya ce ku ƴan adam ne kuna buƙatar lafiya a'a addinin ku ya ba ku yi bautar ya ce kuma ku zo ku ce za ku yi wani jihadi saboda ka gaba ɗaya za ku barar da addinin ne yanzu ku ja duk a kama malaman ku a je a rufe su wasu ma a kashe su a rufe muku gidajen bautar ku da a rusa muku masallatan ku a bi ku a ita kama makarantun ku da a rufe ci gaba aka samu kaga gwargwadon tabki ne gwargwadon yadda ibadar za ta ƙaru farko tabki ne na fara da tabki ne al-afrad a fara samun ɗaiɗaiku sannan kuma tabki ne al-jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo garin makka ɗaiɗaiku ne wanda ya musulunta a ɓoye wancan ya musulunta a ɓoye wancan ya musulunta a ɓoye ya zanto ibadar ma a ɓoye ake iya yi ta suka zo suka samu damar su haɗu a darul nadwa darul arqam ibnu abi arqam suke haɗuwa a gurin suna bautar Allah har aka zo lokacin da sayyidina Umar da sayyidina Hamza suka musulunta lokacin musulmi suka fito suka fara ibadar su a fili kaga an fara samun tamkinul afrad ɗaiɗaiku sannan aka samu jama'a sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tarbiyyar sahabbansa a haka abinda za su iya yi su yi suna ganin gumaka a cikin Ka'aba gumaka 360 a cikin Ka'aba sun kewaye Ka'aba wasu a kan Ka'aba wasu a cikin Ka'aba amma ba san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba umarni cewa a je a rusa gumakan ya ce kun ga ina za mu samu wani dan kunar bakin maki ya je ya rusa gumakan nan in ma duk ba mutuwa za a mutu annabi bai sai haka ba bai umarci sahabbansa da ɗaya haka ba a hakan suke zuwa su yi dawafi ga gumakan a cikin Ka'abar kuma haka suke dawafi a haka suke kallon Ka'abar su yi sallah saboda damar da suke da ita a wannan lokacin ita ce wannan amma yayin da ya zanto mutum bai iya fahimtar gwargwadon tamkinin da yake da shi ba kafuwar da yake da shi to zai barar da addini ne gaba daya idan mutum yana iya abin da yake iya yi kuma yana sa'ayi a samar da wata al'umma wacce za ta iya tafiyar da wannan addinin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so yana bin hanyar da Ubangiji subhanahu wataala ya tsama masa ya bi to koda ya mutu ma bai kai ga cimma wannan matakin ba Allah zai bashi ladan sa cikakke. Allah ba zai rinke masa ladan sa ba. Matukar dai akan hanyar yake, yana akan hanyar wa'azi da karantarwa da jan hankali da to koda bai kai ga cimma abin da yake so ya cimma ba Allah ya karbi ransa. Allah zai bashi ladan sa cikakke ba za a tashe shi a kama shi a ce ya akai karayu a kasar da ba a a kashe mazinaci ba bai aure ya karayu a kasar da ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba Allah ba zai kama shi da wannan ba. Allah ya ce man yخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. نفس الله سبحانه وتعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah sannan sai mutuwa ta riske shi kafin ya kai ga gurin da zai yi hijira. Ya fito daga Makka yana nufin yayi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya sai mutuwa ta riske shi sai ya mutu a hanya bai isa Madina ba. Allah ce to ladan sa ya tabbata a wurin Allah duk da bai kai ga inda yake so ba ladan sa ya tabbata ga wurin Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah bai gafara ne mai jin kai dan haka tamkini yana da sharuɗa dole sai waɗannan sharuɗan sun tabbata sannan ake samun tamkini saboda shi kansa tamkinin hawa-hawa ne akwai tamkinul fard ba daidai yake da tamkinul jama'a ba tamkinul daula ba daidai yake da tamkinul fard ba tamkinul jama'a kafuwar jama'a ba dai take da kafuwar mutum ɗaya ba kafuwar daula ba dai take da kafuwar jama'a ba kuna iya samun kafu jama'a ce kamar da musulmi a ko ina a kasashen duniya suke iya samun damar su fito su bautawa Allah su yi masallatai su tafiyar da al'amuran su na bautar Allah amma kuma ba su da kasar da za su iya cewa za su yi shari'ar Allah a cikin ta. Allah subhanahu wata'ala ya bambanta mutane ko dauloli wajen wannan alam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum ce baka alam yarau kam ahlakna min qarnin bas ka cewa kam ahlakna min qablihim min qarnin wato al umma nawa da yawa al ummomi mun halakar da su makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun kafa su a bayan kasa irin kafuwar da ba ku ba to duk sanda aka samu asbabul quwwa aka samu kabulin nas dalilin da zai sa a samu karfi karbuwar mutane to lokacin tamkini yake farawa ana fara samun kafuwa ta hanyar ka samu karbuwa ka samu soyayyar mutane mutane su soka yayin da mutane suka soka suka so abinda kake da shi da dabi'unka da halayenka ka shiga zuciyarsu to ka samu fara samun mataki na samun kafuwa shi yasa zamu ga a kissar Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka fito da shi daga rijiya aka sayar da shi zuwa ga wasu fataki wani ayarin matafiya suka je suka sayar da shi zuwa ga azizu Misr sai Allah subhanahu wataala ya ce wa qala lan ishtarahu min Misr li imra'atihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada sai Allah ce kazalika makkanna li yusuf fil ard lokacin Yusuf ya fito daga rijiya ya fada hannun wasu a matsayin bawa gashi yanzu ya shigo gidan Azizu Misr babban minista na kudi a Masar amma ministan yake ciwo matarsa akrimi maswa ki karrama mazauninsa ki karrama mazauninsa asa an yanfa'ana akwai yuwar ya amfane mu aw natakhidahu walada ko ma ya zaki zama dan mu kaga ya shiga zuciya to daga lokacin yana wannan matsayin gashi dai a matsayin bawa an kawo shi amma kasancewar ya shiga zuciyar Azizu Misr sai Allah ce kazalika makkanna li Yusuf fil ard kamar haka muka kafa Yusuf a bayan kasa tun daga lokacin can karshe Allah ya sake gaya mana kazalika makkanna li Yusuf fil ard ya tabawwa minha haythu yasha lokacin da komai ya tabbata saboda ka farkon tamkini shine samun kabul samun karbuwa samun karbuwa a wajen mutane domin kana iya samun dukiya dukiya wani sabab ne daga cikin asbabun tamkini wani sabab ne daga cikin kafuwa samun kafuwa amma kuma ba shine komai ba zaka iya samun dukiya amma kana buƙatar sai ka samu wanda za su taimaka maka dukiyar ta yi maka amfani amma dukiyar kadai ba za ta yi amfani ba sai da mutane mu duba kissar annabi a kissar Dhulqarnayn lokacin da ya je wasu mutane suke kuka masa Ya'juj wa Ma'juj cewa inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم ردما ان تجعل بيننا وبينهم سدا سكي تشا يا جوج ما جوج مفسدون في الارض ما سبرناني اباي كسا متاني ني مبرنتا اباي كسا شين مباك مباك وني وتا جنغا واتو سباش وتا جنغا وتا دوكيا اكن تشوا ان تجعل بيننا وبينهم سدا ka sanya mana shamaki tsakaninmu da su to sai anan kaga dukiya suka ce za su bashi amma dukiya kadai ba za ta isa ba yana buƙatar mazaje waɗanda da su ne dukiyar za ta yi amfani sai ce qala ma makkanni fihi rabbi khair fa a'inuni bi quwwa aj'al bainakum wa bainahum radwa sai ce ma makkanni fihi rabbi khair abinda ubangiji ya makkana mun ya bani na dukiya ya ishe ba dukiya bace matsalata mazaje sune matsalata saboda ka ku kawo mazaje wadanda wadannan mazaje sune zan yi amfani in sanya muku shamaki tsakaninku da wannan mutane duk inda alqur'ani ya magana tamkin to yana magana ne akan tamkinul jama'a da umma ba yana magana akan tamkinul afrad ba dan mutun ya samu kafuwa shi kadai a karan kansa yayi imani yana aiki na ƙwarai wannan kawai ba zai sa ya ce ya samu kafuwa ba dan kana sallah kana azumi kai imani da Allah shi kashikan imani duk kana da su wannan ba zai sa a ce ka samu kafuwa ba sai idan ya zanto kun samu cikakken iko shine sannan za ku ce kun samu kafuwa mu duba mu ga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka Qurayshawa suna gallaza masa azaba ai a wannan lokacin sahabbai suna da cikakken imanin su suna kyawawan ayyuka suna sallah suna kyautatawa junan su duk suna wannan amma sai Allah subhanahu wataala ya ce su kame hannun su alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah baka ga wanda aka ce ku rike hannuwanku ba ku tsayar da sallah ku ba da zakka saboda kaga suna tsayar da sallah suna ba da zakka sai da sallah su da ba da zakka su wannan ba zai sa da zanto sun samu tamkini wannan tamkini ne na afrat annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa lokacin da ya zo suna masu rauni banu isra'ila suna masu rauni a masar suna da imani suna da kyawawan ayyuka amma Allah subhanahu wataala ya ce masu rauni ne imanin su da kyawawan ayyukan su bai sa sun zama masu ƙarfi ba bai sa sun zama kafaffu a bayan ƙasa ba cewa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ard kaga da farko ubangiji subhanahu wataala yake yana nufin an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi bi baywa ga wadannan da aka gallazawa aka raunana musu a bayan kasa sune banu isra'il wa naj'aluhum a'imma bayda su shuwagabanni su gaji mulkin fir'auna wa naj'aluhum alwarithin su zama masu gadin mulkin fir'auna sai ya ƙara da cewa wani makkina lahum fil ard bu kuma tabbatar da musu wato kafuwa a bayan ƙasa ashe kaga imanin su da kyakkyawan aikin su a wannan lokacin da suke da shi bai zama sun kafu a bayan ƙasa ba saboda me saboda ba su da cikakken iko a hannun su akwai sharuɗa da sai sun tabbata guda uku sannan ake cewa an samu tamkini a bayan ƙasa waɗannan sharuɗa guda uku insha Allah gobe kafin mu ci gaba da ayar da take gaba za mu tattauna akan su a lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda ya muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.